أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد
خلقكم من أطوارا.
الله أكبر.
سنن النبي نوح عليه السلام ينا مناجاتي غانا وعد الله سبحانه وتعالى yana fada wa Allah abinda yafi annabi Nuhu ma sani yana gaya masa halin da yake ciki tsakaninsa da waɗanda ya aike shi zuwa gare su sune mutanansa irin taurin kansu ba sa so su saurare shi ba sa so su gan shi ga su da zunubai na shirka da zunubai iri-iri wanda ya jawo sun shiga mummunar matsala ta rayuwa har shekara 40 ga talauci ga cuce-cuce ga matansu suka daina haihuwa a wannan lokacin kuma ga fari wadaka ya nemi ga magani mai sauki shine ku tuba kawai astaghfirullah ku bi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke nan wahalar ku ta yanke amma samsam saboda haka wannan ya nuna cewa ba su girmama Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ya nuna cewa su kansu ba su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda ga irin abubuwan da ya tanadar musu kuma ga tun farko ma kafin ya kasance sun bayyana tun farko shi ne daman ya halice su hanyar da juzewan to saboda haka annabi Nuhu a cikin waɗannan ayoyi abin da yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan suna munajati wa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya rab ni nayi kira zuwa mutane na laylan wa nahara wato dare da rana kullum tun da ka aiko ni ban taɓa fashi da dare ko fashi da rana ba sai na kira su zuwa bauta maka zuwa kadaita ka amma alinga zitun du'ai illa farar amma kiran da nake musu a maimakon ya sa su fahimta su amsa a sai ƙara ma gudu suke yi suna gudun abin da nake gaya musu suna gudun duk wani abu da na faɗa a game da kai ba sa karɓa wani kullama da auto ni duk lokacin da na kira su zuwa bautarta kai kaɗe wahadaka la sharika laka ja'alu asabihum sai su sanya wato kan ƴan yatsu ba hannayen suke sa gaba yatsun gaba ɗaya ba kan ƴan yatsotsin su yadda za su toshe kunnuwansu sai su toshe kunnuwansu don kar su ji wa'azin wasu daga shausu ya bahu kuma su ruhu su rufe jikinsu wato da ko kansu da tufa wai don kar su gani ba sa son jin magana ta ba sa son gani na wa'asarru suka ci gaba da wannan hali nasu babu ƙaƙƙautawa suna gudu kullum gudun kiran da nake musu suke yi kullum ƙin ɗaukan nasiha da nake musu suke yi kullum idan ina yin wa'azin toshe kunnuwansu suke yi kullum idan ina yin wa'azi rufe idanunsu suke wai don kar su gani to haka nan suka ci gaba da nacewa akan wannan israri wasu takabaru suka yi girman kai istikbarin wato mai girma wannan girman kai ne wanda kasance mai girma kwarai da gaske wanda ba a taɓa samun kafiran da suka yi wa annabinsu irin wannan ba summa inni da autun jihar sannan kuma na kira su da ɗaga murya wa asarrasu lahum israra summa inni da autun jihar summa inni a'alantu lahum kuma na kira su a fili wa asarrasu lahum israra kuma na kira su a boye babu wata hanya da ake bi a yi kiran mutane zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala sai na bi wannan hanyar babu wata hanya wacce ban yi amfani da ita ba akan mutanen nan ya kasance sun amsa wannan kira da nake musu amma sun ki abinda kawai ke faruwa ma shine sai su yi masa duka su kuma je su suna tsaman ya mutu su jefar da shi a juji sai idan sanyin asuba ya zo da farko kuma sannan ya sake bi can kuma ga matarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu kissar matar annabi Nuhu da matar annabi Lu'u matar annabi Lu'u tana sanarwa da bakin wato mutananta mutanen annabi Lu'u tana sanar da su cewa an yi baki ta hanyar kunna wuta da daddare su gano haske da rana kuma ta saka hayaki su gano hayaki shedar kenan akwai baki kenan maza don su zo su yi waƙi da su ita kuwa gida-gida take bi kamar yadda annabi Nuhu alayhi salam babu wata hanya da ya bari sai da ya yi amfani da ita saboda kira da wato ga mutanen nasa to haka ita ma bata bar wata dama ba ita ma sai ta ware wannan kiran da yake gida-gida take bi ni ce nake zaune da ɗan talikin nan saboda haka ƙarya sai ke ta ina gaya muku ƙarya yake ina gaya muku mahaukaci ina gaya muku ba shi da hankali haka take bi take warewa abubuwan da annabi Nuhu alayhi salam yake faɗa haka yayi tayi har shekara 250 kafin ruwan tufana ya halakar da su ya bar shi daga shi sai mumune kuma su kuma ya ci gaba da yi musu wa'azi har zuwa shekara wato 50 ta kaga dubin kenan ta cika sannan kuma na kwadaitar da su da abu wanda ya kasance mai sauki tunda na san halin da suke ciki na san tsananin da suke ciki shekara 40 ba a yin ruwa saboda wannan mugun halin nasu saboda rashin da'a da suke yi wa Allah subhanahu wataala rashin biyayya ga Allah ga rashin da'a saboda haka da sako shine yake hana Allah subhanahu wataala yi ruwa saboda haka ko da yake idan ana roƙon ruwa istighfari ake sai an fara umartar mutane su yi istighfari kwana uku sannan kuma sai a fita roƙon ruwa idan an je roƙon ruwan nan ma istighfari za a yi ce saboda haka istighfari shine maganin kowane irin bala'i kuma shine yake jawo kowane irin alheri na rayuwa sannan tsawon shekarun nan 40 matansu sun daina haihuwa Allah ta'ala ya ɗauke haihuwa ga matansu babu abin da za su juya ya kasance sun samu riba babu albarka irin ta sama ko albarka ta ƙasa babu haka suka zauna wannan tsawon shekara 40 saboda haka annabi Nuhu sai ya ƙara musu da cewa faqul tastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar Ubangijinku, innahu kana gaffara, saboda shi Ubangijinku kana gaffara. Saboda haka wanda nake kira ku bauta masa ba wai Ubangiji na bane ni kaɗai, Ubangijinku ne kuma. Saboda haka ku roƙe shi ku tuba, shi mai karɓar tuba ne, mai yawan karɓar tuba ne, mai yawan gafara ne. Yursilis sama a alaikum mujarara, in har kuka tuba to sai ya saki sama. Abubuwa guda biyar ne zai muku, ya saki sama, wannan fari an yanke shi kenan, a ci gaba da yi muku ruwa akai akai akai, mujararan kuma ruwa mai yawa, mamakon ruwa wanda kuma ba zai halakar da waɗansu abubuwan amfani ba. Allah ta'ala zai ba ku shi bi ƙadarin gwargwadon bukata. Na biyu, wayin jidikun bi amwalin wa bani, kuma ya ƙare ku da dukiyoyi ba dukiya ɗaya ba, kaddarori, dabbobi, gonaki, gidaje, duk wani abu wanda ya kasance ake cewa dukiya ne, Allah ta'ala kuma ya ƙare ku da shi. Wabanina, da kuma ‘ya’ya, magana cewar rashin haihuwa ta wuce. Wai ja lakum jannatin, kuma ya sanya muku gonaki su kasance masu albarka, inda ake dani goma a zo ana yin ɗari, kuma Allah ta'ala ya hore ƙasar irin yadda za ku buɗe gonaki kuna yin noma iri-iri, noman damina, noman rani, abin da ya shafi tsaba ne, abin da ya shafi kayan marmari ne, abin da ya shafi mabunkusa ƙasa ne, da sauran irin waɗannan. Duk sai Allah ta'ala ya hore gonakin ya kasance duk abin da aka shuka zai yi. Kamar yadda kuka san cewa wani abin idan an shuka a wannan ɓangare na duniya ba zai yi ba, amma idan aka shuka a wannan ɓangare zai yi. Saboda haka akwai abubuwa na kayan amfani, na kayan abinci waɗanda ya kasance sai a guri kaza kawai suke, amma ba sa yi a guri kaza. Waɗansu sai da lokacin rani, waɗansu sai lokacin bazara, waɗansu sai lokacin damina, waɗansu sai lokacin kaka. To ku Allah ta duk sai ya kore, duk sanda kuka shuka zai yi, komai kuka shuka, saboda ƙasar ta Allah ce, kuma shi ne yake tsirarwa, kuma shi ne yake yin ‘ya’yan, shi ne yake nunarwa. Waje Allah kuma anhara, kuma sannan ya sa muku har yanzu kuma koguna, idan ko ina kuma ga ruwa. Saboda haka idan aka yi ruwa ɗin, Allah ta'ala ya jiƙa ƙasar, idan ruwan ya yi ƙasa kuma, sannan ruwan shi kuma ya tsaya irin yadda idan aka tona a samo shi, sannan kuma akwai kwari wanda kuma zai kasance su kuma sai su riƙe ruwan, ba zai ƙasa ba. Wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa asqaynahu fil ard, yadda Allah ta'ala ya faɗa kullum mu'mini, muna saukarwa da ruwa ne daga sama, bi qadarin gwargwado, ba don gwargwado ke saukarwa ba, da sai ya halakar da duniya ruwan ai, ya saukar da shi gwargwadon bukata. Kuma sannan idan ya yi ƙasa ya tsare shi, ba zai ta yin ƙasa ya ta yin ƙasa kuma a neme shi a rasa ba. Sannan kuma kwari kwarkwarurruka gaba ɗaya ya kasance su kuma su riƙe ruwa, irin yadda za a zo ana amfani da shi, ana ɗiba, ana sha, ana ban dabbobi, ana noma. Idan kuma an tona ƙasa a samo shi, da akwai guraren da in za ka je ɗiban ruwa, ruwan da za a sha ba rijiya ce ba, yanzu za ka je a yanzun ga abin zubawa, in tulinka ce, in tukunya ce, in buta ce, in menene, ka zo da shi sai ka saka hannunka sai ka tona, sai ruwan ya taru, sai ka ɗiba, sai ka zuba, sai ka tafi. Haka muke yi a jajere, inda na zauna a tsange tudu. To haka Allah ta'ala yadda ya tsara kenan, duk tsarinsa ne. Duk in ya ga dama sai wato ya zama ƙasar ta shanye ruwan, kamar yadda in ka zubar da ruwa dandanan sankaji kada sai ka ta shanye, tana cikin ƙishi ruwa. Amma sai Allah ta'ala ruwan sama ne, sai ba ta umarni kar ta shanye jika, ta sha gwargwadon abin da take bukata. Saboda haka ruwan nan, waɗannan su ne abubuwa guda biyar, ruwan nan zai kasance tsirar da abubuwa wa'anda ya kasance kuka shuka da abubuwan kuma da za su fito laraba suna cin shedaniya kaman wato ba shuka akai ba kaman ko shedan ne ya fito da su akwai abubuwan da kai kanka san abubuwan da muke mutane suke shukawa ɗan kaɗan ne ba su fi kashi ɗaya daga dubu na wa'anda kuma suke fitowa a gona wannan kuma hakan nan za ka waye rikijin su ko ka sare su sai sun fito suna da matukar amfani amfani ga dabbobinku amfani kuma ga maganin kuma sannan hana zaizayar ƙasa kuma suna riƙewa har yanzu a ƙasa ta ci gaba da ƙarfinta ta ci gaba da ƙwarinta don in sun bushe taki suke zama abubuwan da kake shukawar ma kuma akan sami gyauro babu abin da babu gyauransa akwai gyauro na gero shi ne ake cewa shuga da akwai gyauro na dawa akwai gyauro na gyada wannan shi duk irin yadda ka kai da farɗewa gyadarka duk inda ka kai da ɗebewa amfanin gona na gyada da abin da ƴan kala za su zo su yi ta yi har wata damunar ta zo ruwa yana sauka sai kamar tunda Allah ya yi ba a dauki ko kwaya ɗaya ba a gonar gyada ta sake fitowa ta dandaɗe yawanta ya fi in shukawa za a yi sai a yi shekara goma ana shukawa ba a samu wannan yawan don saboda ba duk abin da ya fito ne a yi za a bari ba saboda ko a gyauro aka tsaya sai ka cewa ka samu amfani na gyada mai yawan gaske haka kowane irin abu amma na gyada ya fi amfani fiye da dukkan kowane irin gyauro sauran lalacewa suke kaga ai na gero kawai sai koma shuga ba kwaya kwayar kanana ce ko da yake yana taimakawa shine farkon abin da ake fara ci ikon Allah kuma ana cikin tsananin kaka na kayi ga amfanin gonar ne ba geran gashi ya fidda kai to amma tuni shura ita ta fidda kan har ta nuna farkon sai a kariyuta wacce baka shuka din ba duk manoma sun san wannan malakum la tarjuna lillahi wa qara menene ya sani ku ba za ku rika fatar wa Allah subhanahu wata'ala girma da ɗaukaka ta cancantar ku bauta mar ba ku girmama shi wanda ya yi muku wannan wanda ya yi muku wannan alkawari wanda abin da za ku ba kuɗi za ku kawo kawai ashhadu an la ilaha illallah wa anna nuhan rasulullah in kun faɗa haka shi ke duk sai a yi muku wannan shi ke nan fa kuma a zo ga can abubuwa guda biyu da ya faɗa a gafarta muku dukkan zunubanku kuma sannan a tsawaita ranku kaga in ka haɗa bakwai ke amma kafiri za ga yin cewa tsaurin kan nasa wato ya kai tsauri sai ga cewa bai yadda ba haka suka ci gaba da wannan kafircin nasu Allah ta'ala ka ci gaba da samu akan tafarki madidici ka ci gaba da shiryar da muna
amin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يو لحدي شاتر جواتن بيو نشي كالاتا دبو بيو دا أشرن دا أكو ميلادية سبين مقامي نياك دا سبين شوتوشي دا وطن دا سكي بجلي وماغن واندا مشيني كشينا أشرن دا masu sauraronmu idan suna binmu mukan yi bayani yanzu game da yadda za a yi ta'ammuli da aljannu da shaidanu a lokacin da aka yi ruqya wato muna ƙara tunasarwa ne ga waɗanda suke aikinsu ne ko sana'arsu ce ta ruqya da waɗanda kuma ya kasance suke samun kansu a irin wannan ko abu ya faru a kansu ko ya faru a wani nasu irin yadda mutum da yake kansa ma zai iya magancewa irin wannan cutoci da irin wannan zalunci na shedanu da aljanu da bokaye da mayu yadda mutum shi kansa zai iya yi da kansa ba sai lalle ya je gurin wani ba musamman inda yana da wata masaniya game da alqur'ani da kuma irin yadda ake hadawa da wayansu addu'o'i waɗanda aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama to yau da farko kai wanda zaka yi ruqya wajibi ne fa kai ma ya zama ka kare kanka lalle wannan azkaru da ake yi na safa da yamma da lokacin bacci lalle ya kasance kana yi kuma kana karanta alqur'ani alalace koda izubi ne izubi ɗaya kenan a kullum gwargwadon abin da ka iya in ba haka ba to za su huce a kanka babu shakka za su huce a kanka to saboda ka lalle a kula da wannan na biyu kuma bayan an yi karatun ruqya din aljannan za a same su kashi-kashi ne idan an zo ana magana da su wani zai ce shi aljani ne na makabarta wani zai ce shi ba yahudi ne wani zai ce aljani ne na dutse wani zai ce shi kauna ce ta kawo shi wato shi ushaku ne mai son jaraba ne ga wanda yake jikinsa ko ga wanda yake jikinta za a samu mata waɗanda zai kasance su jarabce da san ɗan adam su zo su shiga jikinsa za a samu kuma maza su jarabce da san mace su zo su shiga jikinta a sani cewa duk wani aljani wanda ya zo ya ce shi soyayya ce ta kawo shi to wannan aljani fa ba zai fita ba fa ba abin da za a yi mar ya fita duk azabtarwa duk abin da za a yi ba zai fita ba sai dai idan ƙone shi za a yi mun faɗi irin waɗannan ayoyi na ƙonewa in ba mu faɗa ba suna da yawa akwai irin su hazani khasuma nikita samu fi rabbihim allazina kafaru kutti allahum thiyabun min narin wa min narin yusharu ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min gammin uidu fiha wa zuqu azabal hariq ana iya ta maimaita wannan ko sau bakwai ne wa zuku azabal harik wa zuku azabal harik a cikin suratul hajji akwai wastafata huwa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu wa yatihi al-mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit ومن ورائه عذاب غليظ wannan tana cikin sura Ibrahim alaihi salam akwai waqul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina nara ahada bihim suradiquha wa in yastajifu yughasu bima in kal muhli yashul wujuh bis sharab wa sa'al murtafaqa to irin waɗannan shi kuma aljani wanda ya kasance ba yahudi shi ba zai musulunta ba wanda ne daga cikin abin da zamu zo mu bayani insha Allah shine a lokacin da kake magana da kai da aljani ko da kai da wani shaitani zaka yi kokari zaka yi masa wa'azi ya daina zalunci sannan kuma zaka nemi ya musulunta in ya ga dama ba dole ba ka kwadaita masa musulunci ka nuna masa irin yadda romo da kuma falala ta musulunci take ka nuna masa dukkan abin da ya aikata a baya Allah ta'ala zai gafarta masa in dai yayi musulunta to idan ya musulunta kuma to sai ka je to fa musulmi baya zalunci musulmi ba zai cuci dan uwansa musulmi ba sai ka jawo masa irin waɗannan hadisan da irin waɗannan ayoyin shikenan sai ka ga ya fita to amma ba yahudi ba zai musulunta ba duk juyin da zaka dai ba zai mutu saboda ka shi ma wannan ko dai ya fita ko ka kone shi akwai aljani na makabarta yana da wahalar fita ba fitan ne ba zai ba amma da wahala sai an dade ana ta fama da shi tukunna hakanan aljani na dutse shi ma wannan ana shan wahala wajen raba shi da dan adam shi ma sai an yi da gaske kar a kosa ai ta karatun ruqiyya da karatun wa'annan ayoyi na azabtarwa da na konewa shi ma sai haka saboda shi wanda yake na dutse yadda dutsen nan yake to haka zuciyarsa ta yi kashashiya ba imani shi kuma na makabarta zuciyarsa shi ma ta dake kullum wato yana ganin mutane ana kawo su ana binne su su mutu saboda ga zuciyarsa shi ma ta kekashe wannan shi ne abin da za mu yi bayani a kansu a yau game da wannan sai kuma abin da muke yin bayani kamar yadda dai muke ta shan fada shi ne muna yin wannan bayani ne don saboda mu bambance larurorin nan guda biyu ko cutocin nan guda biyu ko matsalolin nan guda biyu waɗanda nake ta nanatawa waɗansu ba sa ganewa ba sa bambancewa tsakanin cutoci irin na waɗannan aljanu da nake bayani su na abin da ya shafi larurar salihai ko abin da ya shafi samun lalata rayuwa duk sun fi karfin waɗannan abubuwa sun fi karfin karatun wannan ruqiyyar da ake sun fi karfin tsaurinsu ya fi na yahudawan ya fi na aljanu waɗanda suke ishaƙai waɗanda suka zo don soyayya ya fi na aljanun makabarta ya fi na aljanun wato duwatsu ba abinda za ka yi wa su yi wannan ya kasance ya yi musu tasiri don saboda iblis ne duk annabawan nan gabaɗaya a kan idansa aka aiko su alƙur'anin a kan idansa aka saukar da shi shi ne uban aljanin gabaki ɗaya saboda haka ya san abin da yake cutar da su ya san abin da yake amfanar da su saboda haka ba zai yadda wata cuta ta same shi ba zai iyakacin kokarinsa akan yayi rigakafi ta hanyoyin dabaru iri-iri da yake da su na makirci irin yadda waɗannan abubuwa da za a yi ba za a same ba za su yi tasiri a kansa ba saboda iblis ne fa daga an yi maganar aljani ko an yi maganar maye ko an yi maganar samu ayatul kursi za a difafa za a dosa to ai ita ayatul kursi wannan tasirin da ake karantawa aljanu da shaytanu da mayu ai daga bakin iblis aka fara jinta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar akan cewa abin da ya faɗa haka ne iblis ne ya gaya wa sayyidina Abu Huraira cewa in dai za ka karanta ayatul kursi lokacin da za ka kwanta to babu yadda za a yi shaytani ko wani aljini wanda zai zo ya raɗe ka ko ya raɗe gidanka ko ya raɗe wani naka lallai lallai sai Allah ta'ala ya haɗa ka da wanda zai kare ka daga cikin mala'ikunsu daga cikin halittunsa Iblis ne ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ce abin da ya faɗa gaskiya ne amma mai yawan ƙarya ne to daga nan ne aka ɗauki ayatul kursi ake amfani da ita wajen magance cututi irin na aljanu shi da ya san wannan tun farko babu yadda za a ce bai san kuma hanyoyin da zai bi ya kare kansa ba saboda yana da basirar da zai gane wata ƴar alama a jikin mutum wacce zai amfani da wannan irin yadda duk abin da zai ba zai tasiri a kansa ba to kun ji wannan shine dalilin da ya saka waɗannan larororin guda biyu suka zama zakka daga cikin hanyoyin da aljannu suke bi suke cutarwa da ƴan adam duk wani abu da za a yi wanda zai cutar ko ya ƙone ko ya kori aljanu su masu wannan larurar idan sun yi san ba zai tasiri ba da za a karanta ayatul kursi miliyan ko a rubuce miliyan asha ko a tofa miliyan asha ko a sauke ƙur'ani dubu ko a tafi makka aje umra ko hajji aje a yi tsawafi a shagon a yi safa a yi marwa da sauran sai dai in an yi sa'a idan an dawo ya zama matsalar tana nan dai kamar da inda matsala ce wacce ta haɗa da abubuwa na zahiri da na baɗini ta haɗa da abubuwan da mutum yake yi na rayuwarsa ba kaman sauran cutarwar aljanu ba ko zo su cutar da lafiyarka kawai ko su raba ka da wani masoyinka kawai ko su saka maka wani wasuwasi ko faɗuwar gaba ko su hana ka yin ibada sosai amma da an zo an yi irin wannan rukunin shi kenan kawai an rabu da su to shi wannan kowanne ya shafi rayuwarka ne gaba ɗaya ya kamata a gane in an ce larurar salihai to babu wani giɓi da take bari na rayuwar mutum sai ta shiga ta kuma lalata wannan hanyar rayuwar babu yadda za a yi ilimi ya tafi yadda ake so babu yadda za a yi neman abinci ya tafi yadda ake so babu yadda za a yi ibada ta tafi yadda mutum yake so babu yadda za a yi hulɗa da jama'a ya tafi yadda mutum yake so ba zai yi ba waɗannan guda hudun su ne rayuwa idan ba ɗaya a cikinsu rayuwa ba za ta yi daɗi ba tare da kuma irin wannan cutocin na sa cuta a jiki, cuta ta zahiri da cuta ta batini, abin da yake faruwa a cikin zuciya da kuma abin da yake faruwa a fili da abin da yake faruwa a mafarki da abin da yake faruwa ido biyu, wannan shine bambanci. Saboda haka za a samu wanda aljini yana jikinsa ya zo don ya cutar da shi, amma ba zai hana shi tafiyar da harkokinsa ba, zai kasance yana tafiyar da harkokinsa simil, miwa yana zama da iyalinsa simil tun da ba wannan ce ta kawo su ba, yana tafiyar da kasuwancinsa simil tun da ba wannan ce ta kawo su ba, ko yana tafiyar da aikinsa simil, kuma ya nema yana samu ba wahala. In ji bambanci kenan. Saboda haka idan ya kasance kana jin akwai alamu, don shi wannan din za a iya ganewa ko da mutum babu waɗansu alamu na aljanu a tare da shi, idan ya zama yana da waɗannan cikas a wajen tafiyarwa da abubuwan nan guda hudu, to shi kenan, ko dai lalurar salihai ne ko san mu lalata rayuwa, ba sai lalle an samu waɗansu alamu ma da suke nuna cewa wannan akwai sa hannun aljanu a cikin lamarin da mutum yake yi ba. Mewa wani ruwa shi a yi shi yana fama da wannan, amma shi yana jin san ma aka yi masa, za a je wajen mutane da yawa a ce san mu ne, to kuma kuma sai a bada maganin samun bai ba, a ce aljanu ne a bada maganin aljanu bai ba, ba abinda ba za a yi din, duk wanda yake kaza ne to shi to sai ya magance maka wannan abu, ba zai yiwu ba, sai dai mutane su yi ta jin kunya, malamai ai ta jin kunya, masana su yi ta jin kunya akan irin wannan. Mewa kai kanka malamin ne, kai kanka shehu ne, kai kanka professor ne, kai kanka doctor ne, yawa a ɓangaren shari'a, a ɓangaren musulunci, amma kana ji kana gani wannan larurar ba za ta rabu da kai ba, inda ta salihance ko san mu lalata kai, to wannan shi ne abin da ya bambanta su da sauran cuce-cuce da sauran cutoci waɗanda ma ba na aljinin ba ne, ba kuma na sammun ba ne, ba kuma na mayun ba ne, tunda cutoci ne duk a jiki suke, duk za su zama kamar iri ɗaya ne, kowace irin cuta da take faruwa a duniya aljanu suna iya saka irin wannan ɗin. Saboda haka ashe ba za a iya bambancewa ba, kawai idan ya kasance kana jin wata cuta irin wacce kuma ana iya magance ta asibiti, ka je asibiti aka bincika aka ce lafiyarka ƙalau ba komai, ko aka baka maganin kasha kasha wata da watanni shiru, to ka tabbatar da cewa waɗannan cutocin ba cutoci ne irin waɗanda ake iya gano su ko ake iya magance su a asibiti ba, taimakon ka ci gaba da zama dindindin kana ta magani, sai ka canza mewa in ka dawo magani irin na gida na Alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da addibin nabawi, irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na albarkatun ƙasa da sauran abubuwa na ɗabi'a suke magance kowace irin cuta, sai ka zo ka yi amfani da irin waɗannan, in ka san su, in ba ka sani ba ka nemi sanin su a wajen waɗanda suke da masaniyar irin wannan. Saboda haka wannan ya kamata a gane wannan amma waɗanda ya kasance darurar salihanci babban dai abin da Iblis baya so shine zababbu ne su zababbu ne a cikin halittar Allah. Allah ta'ala ya zabe su ne su zama mataimaka ga halittar Allah subhanahu wa ta'ala, su cika duniya da adalci, suka ce su cika duniya da taimako, su cika duniya da haske, su cika duniya da nasiha, su cika duniya da gyara, gyaran lafiyar mutanen duniya, jikinsu da zuciyarsu, kyakkyawan jagoranci, duk wanda yake larurar salihai ko wanda yake da samun lalata rayuwa, to duk waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su ne akan su zama wata madogara da izinin Allah ga halittar Allah ga baki ɗaya, ba ma mutane kawai ba, har ma dabbobi. To shine wannan ku shine abin da Iblis baya so, wannan ku shine abin da Iblis yake gaba da shi. Dalilin da yasa kenan ya fitar da annabi Adam alaihi salam da nana Hawwa daga aljanna, dalilin gabarsa kenan da annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi Adam alaihi salam, saboda haka wannan gaba ce ga ta nan. Duk sanda ya ga wani yana da yanayin matsayi, da yanayin taimako, da yanayin daraja, yanayin kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron Allah, to saboda kai kusa ya san yadda yayi ya ga cewa bai dore akan wannan din ba. Wannan ce tasa Allah subhanahu wa ta'ala a suratul Fatir, surar mala'ika, Allah yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa, haƙiƙa shaytan abokin gabar ku ne fa kar ku manta, lalle ku rike shi abokin gaba. Inna shaytana kana lil insani aduwwun mubin, sura Yusuf, haƙiƙa shaytan ya kasance ga mutum shi abokin gaba ne, wanda kuma gabar take a fili. Saboda haka duk inda ya ga wani mutumin kirki, duk inda ya ga wani musulmi na kirki, ƙoƙari yake ga cewar ya kawar da shi daga wannan kyakkyawan tafarkin da yake bi. Shine Allah subhanahu wa ta'ala sufi mujadala yake cewa istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum zikrallah, shaytan ne ya kasance istahwaza, ya kasance ya shafe su, ko shaytan ne ya kasance yake tare da su, ko shaytan ne ya ja jikinsu, fa ansahum, sai ya mantar da su zikrallah, ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ika hizbu shaytan, saboda ga wannan irin mutanen shaytan kenan, ula'ika humul kafiru, su ne kuma tababbu. To amma a ƙarshe shaytan din lalle zai galaba? A baya galaba, sai dai a sha wahala kawai, sai dai a sha wahala. Saboda Allah ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka alayhim sultan, bayina ba ka da iko ka cutar da su, ka cimma burinka a kansu. laysa laka inna ma sultanu alladhi yatawallawna huwa alladhina hum bihi mushriku wadanda din idan yayi nimi cutar da su za su cutu sune wanda suke kaurarsa suka jibinta lamarin su gare shi kuma suke tarayya abauta da wani Allah saboda haka kenan abinda yasa kuma ba ma cewa ga magani mi duk wanda yazo yakan zama tanka sabo ne ni a gurina saboda haka abinda Allah ta'ala ya min ilhaman na bayar a sannan shi nake bayarwa kuma shi ne yake yi sau daga ba wani abu ne ga shi a ajiye wannan shi ne maganin larurar salihai wannan shi ne maganin samun lalata rayuwa ba da wani abu ne takamme mai guda ɗaya wanda kowanne idan an yi shi ne zai masa maganin waɗannan abubuwa guda biyu shi kenan kawai sai mu ci to kaza da kaza da kaza da kaza amma kun wani ikon Allah sai ga kuma wannan din dai wanda ake yi din ai maganin sauran aljanu da shaidanu da sammu da mayu din kuma shi din ne dai mewa kuma abinda aka bai wannan din shi za a sake bai wancan shi za a bai wancan saboda abin ya zama iri ɗaya ne ba bambanci ya mutane goma suna iya zuwa waje na amma kuma a ba su abin iri ɗaya don saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya min ilhama a wannan lokacin na baya wani zai zo da wata magana kaman ba wannan ce ba wani zo kaman ba wani to amma kuma sai ka kuma wannan din shi Allah zai nufa a bashi wannan guda ɗaya kuma dukkaninsu sai yi musu wannan magani ballantana ma kana ta ko ƙafa kana shigowa inda muke kowanne irin aljani ne ko da Iblis ne da kansa kama shi za a yi can waje ɗaya kuma akwai waɗansu bayin Allah sarakunan aljanu musulmi waɗanda kuma suke munna da abubuwan da muke su ma suna gaba da Iblis saboda haka su ma sukan kawo tasu gudunmawar na duk wani macuci ya kasance tun da su hukuma ce su kama shi a take daga babu wani aljani da zai shigo inda muke yana shigowa inda ya macucin to za a kama shi kowaye kuwa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith yau dai nan za mu tsaya wanda shi ne kashi na 21 insha Allah to kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kaman yadda aka nema 08 3 5 9 5 2 5 8 08 3 5 9 5 2 5 8 muna fata Allah subhanahu wataala ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya kawar mana kuma dukkan wani abu na sharri innahu ala kulli shay'in qadir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
لا إله إلا الله لا إله